تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو بقي gawatan jumadal ula shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da daya ga watan 12 shekara ta 2022 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin riyadus salihin واللفر بابا مالمي الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الله يجزاك أمالا درهما سا يقوى وانس الساتي دي قباتا من سياني أرشان باب النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة يوكم إن شاء الله تعالى زم تاشفركم باب تحريم النياحة على الميت وانا باب بيكم دكا نوس سنة سكين كتاب الأمور المنهي عنها لتافن الأمر اند شريعة تيهاني قبرز باب اند زامي كراتو أكن سيو إن شاء الله تعالى شيني باب تحريم النياحة على الميت baban da zai bayani game da haramcin kukan mutuwa akan mamaci an-niyaha shine kukan mutuwa amma ba kowane irin kukan mutuwan ba shine kukan da ake daga murya ana ihu ana na shiga uku na lalace ana ambatan mahasin na shi mamacin irin abubuwan kyautatawarsa ko wani tasiri da yake da shi a dangi ko family saboda ka sai ran kiddugo irin waɗannan abubuwa shine mai mana kaza shine mai kaza shine mai kaza ana ihu ana kuka to wannan shi ake cewa an-niyaha amma kuka kawai kukan da baya dauke da sauti mai ƙara babu ihoce ihoce babu tumuwa a ƙasa wannan ba a kiransa da an-niyaha shi irin wancan wanda muka yi bayani ba haramun bane dan amma mutuwa kai irin wancan kuka din babu lifi akan sa insha Allah ta'ala tausayi ne jin kai ne da kuma alhinin rabuwa da wanda ya rasa din walatmil hudud hayyaz babin yana bayani game da haramcin latmul hudud shine marun kunci idan aka yi mutum mutuwa ya rinka marun fuskar sa da nufin nuna damuwa da takeici wa shaqil jaybi da kuma yaga tufafi shi ma duk da nufin bayyana takeici da damuwar rabuwa da mamaci wa natfi sha'ri ko kuma aske kai ko tsige gashin kai annatfu shine tsigar abu haka fincikar abu to galibi lokacin jahiliya duk suna kiran waɗannan abubuwa idan aka yi mutum mutuwa haka musamman mata tunda galibi kukan mutuwa a lokacin jahiliya wanda suka fi shahara da shi su ne mata ba wai maza ba su yi bane amma dai wanda suka fi shahara da shi ta yadda kamar da ne mana bayani wani lokaci cewa har daukar haya ake yi idan aka samu wata zabiya da ta iya rera kuka idan aka yi mutuwa to akan je a gaya mata dauki hayar ta je ta irin wannan kukan domin a biya ta domin su a wancan lokaci abin alfahari ne abin jin dadi ne girman mutum ne da matsayinsa idan kuka ya yawa a gari aka ji ana masa kuka da yawa to babban mutum ne kenan to shi yasa duk yadda za a yi kuka da yawa unguwa ta dauka gari ya rude to sai an yi amma maza ma sukan yi wancan lokaci to shi yasa idan aka yi musu mutuwa irin marun fuska keta tufafi tsigar gashi ko kuma barbaza shi haka a tsatsefe shi a barbaza shi irin kamar irin gashin mahaukaci haka duk suna yi wannan duk hanya ce da suke nuna takaici na mutuwar mamacinsu wa halqihi malace ko kuma aske shi ko dai tsige shi da hannu ko kuma asa duk wani abin da zai iya tafi da gashi ko aske shi ko kauda shi ta kowace irin hanya shi ma wannan ya shiga ciki wa du'a'i bil waili was-subur da kuma kiraye kiraye da na shiga uku na lalace shine addu'a'u bil waili was-subur na shiga uku na lalace man halaka saboda me saboda wani ya rasu to irin waɗannan abubuwan dukkanin su yan uwa gaba ɗayan su haramun ne addinin musulunci ya haramta su kuma na ɗaya daga cikin abubuwan da suke alkaba'ir manya manyan zinuban da mutum baya kubuta daga gare su sai ya tuba kananan kananan zinubai da suke tafiyar da suke tafiya idan mutum ya wasu aiki na alkhairi to irin waɗannan zinuban su irin waɗancan ayyuka ba sa tafiyar da su dole sai mutum ya yi istighfar ya yi tuba taubatan nasuha na sannan su tafi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu bale ya ce wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala hadisi na farko an karɓo shi daga sahabi Umar dan Khattabi Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda qala ya ce qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace al-mayyitu shi mamaci yu'azzabu ana yi masa azaba fi kabrihi a cikin kabarinsa bimaniha alaihi da abinda ake masa kuka da shi ma'ana bi sababi maniha alaihi da sababin kukan da ake masa mamaci ana yi masa azaba a cikin kabarinsa a sakamakon kukan da iyalansa da masoya da abokan arziki suke masa irin wannan kukan da muka yi bayani na haramun wanda shari'a ba ta yadda da shi ba ya mutu ba shi yayi aikin ba yana kwanta a cikin kabarinsa lokacin da yafi kowanne lokaci buƙatar hutu da sassautawa to amma a lokacin sakamakon aikin iyalinsa suna ja masa kuma bala'i da masifa a cikin kabarinsa ana babbaka masa wuta a cikin kabarinsa Allah ya kiyaye wa fi riwayatin a cikin wata riwaya mallam yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ma niha alaihi wata riwaya ta zo da ma niha alaihi ma'ana muddatu abinda ake nufi da ma niha alaihi ma'ana muddatun niyahi alaihi ma'ana lokacin da aka dauka ane masa kukan riwaya ta farko tace bimaniha alaihi sakamakon kukan mutuwar da ake masa riwaya ta biyu kuma tace maniha alaihi ai muddatuhu kenan ma'ana lokacin da aka dauka tsawon lokacin da suke ihun nan suke kukan nan suke kururuwan nan to duk wannan lokacin suka kaddara a cikin ranka azaba ake masa a cikin kabarinsa wannan kuma yan uwa duk ɗaya ne ko an kai mutum ko ba a kai shi ba duk ɗaya ne idan da zarar rai ya fita daga jikin mutum shikenan ya shiga cikin rayuwar barzahu da zarar mutum ya mutu ya shiga cikin rayuwar barzahu sawan an je an binne shi ba a binne shi ba yana akwatin mutuwa ne yana mutuwa ne a cikin ruwa ya mutu duk inda yake da zarar rai ya fita daga jikinsa rai ya raba da gangan jiki to shikenan ya shiga wata sabuwar rayuwa ya fita daga wannan alam din da muke rayuwa a cikin ta duniya wannan wacce muke kai da komowa a cikin ta ya shiga wata sabuwar alam ita ce alamul barzakh shine rayuwa ta barzahu saboda duk abin da yake zuwa ga wanda yake rayuwar barzahu shi ma zai je masa idan ni'ima ce da jin dadi da rahama za su je masa insha Allah ta'ala Allah ya sa mu daga ciki idan kuma azaba ce da abin da yake da alaka da wannan shi ma dai zai je masa gaba daya Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kuwa wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi fadin annabi tsira da aminci su ar tabbata a gare shi da yace almayyitu wannan alif da lam din da suke cikin almayyit abin da yake nufi shine ismul jinsi ne ma'ana duk wani mamaci ya shiga ciki alif da lam ne listighraq aljins ma'ana sun tattaro duk wani nau'in mamaci ya shiga ciki duk wani mamaci yu'azzabu za a yi masa azaba ko ana yi masa azaba fi qabrihi a cikin kabarinsa bimani ha alaihi a sakamakon kukan mutuwa da iyalinsa suke masa ƴan uwa bayanin da ne a farko a muqaddima shine kukan da yake sa aiwa mutum azaba a cikin kabarin sa shine kukan da yake na na shiga uku na lalace ya waila ya jabala ya kaza inda Hausa ne a ce kuma na shiga uku na lalace bango ya fadi shine mai kula da mu shine mai kaza ina za mu sa kan mu irin waɗannan maganganun su Laraba kalmomin da suka fi amfani da su kenan kaje suna ya jabala ya waila ya kaza ya mai kaza ina ya mai haka to kowanne irin yare da kowanne irin gari a duniya haka akwai irin yadda suke nuna takaitin su da bakin su akan irin waɗannan abubuwan to kowanne ɗaya daga ciki haramun ne a rinka kididdiga wani abin da mamaci yayi haramun ne to sai dai ƴan uwa babban malami Imam An-Nawawi alayhi rahmatullah a cikin sharhinsa na Sahih Muslim yayi bayani mai fadi don kokarin fito da ma'anar me ake nufi da mamaci za a yi masa azaba da kukan da iyalansa suke masa me ake nufi da wannan tunda idan ka kalli abin da kyau sai kaga shin mamacin da ya mutu shine yayi kukan ba shine yayi kukan ba shi ya mutu ina yaga ta kuka shi yayi laifin ba shi yayi laifi ba kuma ka'ida ce da Allah subhanahu wataala ke cewa wala taziru waziratan wizra ukhra wata rai ba ta daukan laifin abin da wata rai ta yi ina fata an fahimta yanzu ni ba zan je ne laifi ba ni ne kaya na kuma sai a dau laifin sai a bawa ne za ta yi ni da ne kaya na ni za a ba laifin sai dai idan kai kana da hannu wajen aikata laifin nawa taimakawa da kai sai ka shiga cikin wala ta'awanu alal ismi wal udwan taimakawa da kai sai ka samu alhakin taimako shine amma babu yadda za a yi wani laifi a dau laifin a kai wani to amma ya za a ce mutum ya rasu kuma an masa kuka kuma an yi masa azaba to shine kokarin fito da wannan bayanai masu dan yawa daga ciki yake cewa ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-ahadith yace malamai sun yi sabani ko sun karu junansu ilimi sun tattauna game da waɗannan hadisai da suke bayani game da azaba wa mutumin da aka yi masa kuka yace fata'awwalu hal jumhuru ala man awsa bi ay yubka alayhi wa yunahu ko wa yunaha ba'da mautihi yace malamai na farko suka ce abinda ake nufi da za a yi wa mutum azaba da kukan da iyalansa suke masa nassin hadisin abin da yake nufi shine idan mutum shi yayi wasici da kansa cewa idan na mutu ai mun kuka kamar yadda na ga muku a jahiliya irin wannan wasicin ana yin sa mutum wasiya yake cewa idan na mutu fa duk unguwan nan ta sani kowa ya gane cewa ni babban mutum ne ba karamin mutum bane to shi yasa idan ya mutu iyalansa za su je su yi gangami su yi gayya a gayyato mutane da yawa a zo ai ta kuka a cika unguwa ana ta kuka duk wanda ya zo wucewa da bakon dan gari sai ce lalle wani babban mutum ya rasu ina fata fahimta yan uwa to kun ga da sun kasance wasici suke yi wajen ai musu kuka to sai Imam An-Nawawi yace wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi za a yi masa azaba irin waɗannan kenan ma'ana wanda ya wasici cewa idan ya rasu ai masa kuka kuma fa nufizat wasiyatuhu aka zartar da wasiyar tasa da ya mutum kuma aka je aka ta kera masa kuka aka yi masa ihu to irin wannan lallai Allah madaukakin sarki zai dandana masa azaba a cikin kabarin sa malai ce fa hadha yu'azzabu bi buka'i ahlihi alayhi irin wadannan lallai zai musu azaba da kukan da iyalansu suke musu yace amma man baka alayhi ahluhu aw nahu bi ghairi wasiyatin minhu fala yu'azzabu yace amma wanda iyalansa suka yi masa kuka ba tare da shi yayi wasici ba tare da shi ya sa su ba sai malam Nawawi yace fala yu'azzabu shi irin waɗannan ba za a yi masa me ba ba za a yi masa azaba ba sai ka wannan ayat da na kawo ku yace li qaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki wala taziru a wata rai ba za ta dauki laifin abin da wata rai ta aikata ba wannan magana ta farko kenan ɗan uwa magana ta biyu shine yace aw lam ya'rif bi tarkihima aw ahmala alwasiyata bi tarkihima fayu'azzabu li tafriqihi bi ihmali alwasiyati bi tarkihima nabiyu ko ya san ana kukan al'adar garin su ce al'adar dangin su ce al'adar society din da yake zama a cikin ta ce duk lokacin da mutun ya mutu ana masa irin wannan kukan da shari'a ta hana ana ihu ana tumuwa kasa ya san wani nasa ya mutu an yi irin wannan kukan wata tasa ta rasu an yi irin wannan kukan al'adar dangin su ce to tunda ya san al'ada ce idan wani ya mutu a cikin dangi ana masa irin wannan kukan to wajibi ne akan sa ya tashi wasiyi ya rubuta ya ajiye ya ga yawa na kusa da shi duk wanda ya san ya da ruwa da tsaki akan sa ya ga masa cewa idan na mutu kada a min irin wannan kukan babu ruwa na dan uwa an fahimta yayi wasiyi cewa idan ya mutu kada a masa irin wannan kukan to koda ya mutu aka samu wadanda suke masa irin wannan kukan babu ruwan sa saboda me saboda ya riga yayi wasiya ya fita to amma idan yayi sakaci yake yin wasiyar kuma ya san ana yi to idan ya mutu aka irin wannan kukan sai ya masa azaba haka wasu malaman suka fada wannan fassara ta bi kenan kamar yadda malam Nawawi ya kawo mana magana ta uku ita ce malam Nawawi ce wa qila ma'anahu wasu malaman suka ce abinda ake nufi da wannan annal mayyita haqiqa shi mamaci wa azabu bi sima'ihi bukai ahlihi riqatan alaihim wa shafaqatan lahum suka ce su kuma suka wani irin tawili suka ce abinda ake nufi da wannan shine shi mamaci ana yi masa azaba ne bi sima'ihi bukai ahlihi ma'ana yadda yake jin ku idan ya mutu ana kukan nan ana ihun nan to sai Allah madaukakin sarki ya rinka jiyar da shi wannan kukan da iyalansa suke da ƴaƴansa da ƴan uwansa sai rinka ji ana ta ihu ana ta ƙara ji da sauransu to shi kuma wannan sai rinka ta mai da hankali saboda tausaya musu da yake da jin kansu to wai wannan jin rashin jin dadin shine azabar da shari'a da nassin yake nufi ko an fahimta haka wasu malaman su suka fassara eh haka wasu malaman suka fassara amma dai wannan tawili ne gaskiya ba'idun jiddan eh ba'idun jiddan wannan tawilin yayi nesa da yawa Imam At-Tabari da wasu daga cikin malamai su suka dauki irin wannan ra'ayin a kansa Malam Nawawi ya kawo mana wani wata magana ta Ummul Mu'minina Aisha radiyallahu anha yace wa qalat Aisha na Aisha Allah ya kara mata yadda ita kuma tace in uwa Allah ya sa kuna irga maganganun ku yawa tace annal kafira tace haqiqa kafiri wa ghayruhu da waninsa daga cikin wanda suka mutu min ashabiz zunubi daga cikin wanda suka yi zunubi suka saban Allah madaukakin sarki yu'azzabu fi hali bukai ahlihi alayhi duk lokacin da kafiri ya rasu ko wani mai zunubi to za a yi ta masa zunubi za a yi ta masa azaba duk lokacin da iyalansa suka yi kuka me yasa za a yi masa azaba tace bi zambihi la bi bukaihim wai saboda zunubin da ya aikata ko saboda kafircinsa za a rinka yi masa ba saboda kukansa ba to amma shi ma wannan tawili ne ba iri tunda kun ga nassin hadisin abin da yace ana yi masa azaba da kukan da iyalansa suke masa ko to kun ga ya ci karo da wancan ya ci karo da wancan to shine daga ƙarshe Imam An-Nawawi sai ya tattara magana sai ya ce wa sahihu abin da yake mafi inganci min hadhihi al-aqwal daga cikin wannan zantuttukan da aka kawo da duk malami suka kawo ya haikaito shi kuma ma qaddamnahu anil jumhuri yace shine abin da muka gabatar daga jumhurul ulama me jumhurul ulama suka faɗa shine wa ajma'u kulluhum dukkaninsu sun haɗa akan al-ikhtilafi madhahibihim bisa sabanin mazhabobinsu da matafiyarsu dukkaninsu amma sun hada akan annal murada abinda ake nufi da wannan hadisi minal buka'i da kuka fihi albuka bi sautin wal yaha shine kukan da aka yi shi da sauti da ihu da karaji da na shiga uku na lalace wa la mujarrada dam'il aini ba wai kawai dan zubar da hawaye ba idan an fahimci maganar Nawawi abinda yake so ya fada shine ƴan uwa duk mutumin da ya rasu ya mutu iyalansa suka yi masa kuka za a yi masa azaba da wannan kukan da aka yi masa in dai irin wannan kukan ne da muka ambata amma da sharadi shine magana jamhur idan ya san ana yin kukan bai hana ba al'adar gidansu ce kamar yadda na yi bayani ya san ana yi wa mutum irin wannan ihun ai ta kuka idan mutum ya mutu ana na shiga uku na lalace ana faduwa a ƙasa ana birgima ana tashi ana fitowa waje ana tsalle ya san ana irin wannan to dole ne sai kai nasiha inda ka san akwai irin wannan a gidanku kai sai kai nasiha duk inda ka je ko text message ne sai kai ka tutura ɗan uwanka duk wanda ka san suna da ruwa tsaki a kanka ka ce musu to da Allah ko da ta Allah ya ta kasance a kaina ban yadda kowa ya yi irin wannan kukan ba to ka fita idan kai kuka idan ka mutu suka yi kuka to wannan alhakin akan sai yake zunubin su zai safa zamu ji irin kubar da Allah zai musu suma a gaba amma kai insha Allah ta'ala ka fita an fahimta yan uwa eh wannan shine abinda a magana da tafi kusa da dide yan uwa saboda wala tadhiru wazratun ukhra tana ne ita ma a matsayinta dole ne wani rai ba zai dauki laifin wani rai ba amma kuma idan ta kaya din mutun ya ki ya san ana yi to kuma wannan zai shiga ci wallahi ta'ala alam Allah madaukakin sarki ya samu dace حديث النبي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنكر قولنا حديث لك صحابي عبد الله بن مسعود قال لك أرمس يردائتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله إرادة أمنسن الله سكارة تبتا أقريشيتي ليس منا بايا دقتكم مياك نفي دقا بايا دقتكم وشينو سمع لمسكتي أي ليس من أهل حدينا وطريقنا ليس من أهل hadina wa tariqina baya cikin ma'abuta shiryanmu da hanyar inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi idan yace laysa minna abin da yake nufi shine babu kai babu shi kenan baka cikin su to kaga dai kowanne dai ai babu dadi annabi yace babu kai babu shi ai da matsala to wane ne wannan annabi yace man daraba al-hududa shine wanda yake dukan kuncinsa yake marin fuskarsa idan akai masa mutuwa wa shaqqal juyuba ya yaga tufafin sa dan an masa mutuwa wada'a bi da'wal jahiliya sannan ya rinka kiraye irin kiraye-kirayen jahiliya wani iri ne kiraye-kirayen jahiliya shine irin abubuwan da suka saba fada a lokacin jahiliya idan akai wa mutum mutuwa kamar yadda na fada ya rinka ya wajabala wa kahfa ya waila haka dai da sauransu duk irin waɗannan abubuwan sun shiga cikin abubuwan da annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi hana abubuwa guda uku annabi yana a cikin hadisin mu kalla hadisin da kyau annabi ce laysa minna baya tare da mu man daraba al-hududa wanda ya daki fuskar sa sai aka kawo wawul atafi aka ce wa shaqqal juyuba ya kuma yaga tufafi wada'a wata wawul atafi din aka ce wada'a kuma yayi kira irin kiraye-kirayen jahiliya sai malami suka ce wannan wawul atafi din bi ma'ana auce idan ka ce wawul ta na a matsayin ta wawul atafi to ma'ana sai mutum ya tattara abubuwan guda uku wanda yayi kaza da kaza da kaza sannan hukuncin zai hau kansa an fahimta yan uwa amma a zahiri yadda hadisin yake shine duk mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin su ma ya shiga ciki ɗaya daga ciki idan mutum ya aikata mutum ya bari fuskar sa ko mutum yayi kiraye-kiraye irin na jahiliya ko mutum ya yaga tufafin sa ɗaya daga ciki idan mutum yayi ya shiga cikin wannan narko na annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi da yace laysa minna amma me yasa aka wawun shine suka ce wawun ta bi ma'ana au ma'ana laysa minna man daraba al-hududa au shaqqa al-juyuba au da'a bi da'awal jahiliya shine abin da ake nufi ina fata an fahimta ko yayi wannan ko yayi wancan ko yayi wancan duk wanda ya ciki ya shiga ciki to alaka da abubuwan guda uku haramun ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya haramta su wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi na uku an abi burdata an karbo daga abi burda shi wannan abi burda din yan uwa da ne na abu musal ash'ari ɗane na abu musa al-ash'ari wasu malamai suka ce sunansa amir wasu kuma suka ce sunansa haris sunansa haris al-imam ibn hajar al-asqalani a cikin taqribu tahzib yace thiqatun min awsati at-tabi'ina yace yana ɗaya daga cikin amintattun malaman da ake karbar hadisin su yana ɗaya daga cikin kuma tsabaka ta matsakaitan tabi'ai kun san su kansu tabi'ai din kamar yadda sahabbai za ku ga tabaka tabaka ce akwai tabakan manya manya akwai na tsake tsake akwai kanana kananan sahabbai to su ma tabi'ai haka ne akwai manya manyan tabi'ai wanda suke kusa dab da sahabbai akwai kuma na tsake tsake akwai kuma kanana kananan tabi'ai to to shi wannan Abu Burda dan gidan Abu Musa al-Ash'ari yana ɗaya daga cikin wanda suke na tsake tsakiya daga cikin tabi'ai. Ya mutu a shekara ta 104 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wasu malaman tarihi kuma suka faɗo wani abu ba wannan ba. Ya fitar da hadisi, ko kuma in ce malaman hadisi kusan mafi yawa duk sun fitar da hadisin sa a cikin littattafansu. Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama. To shi ne yake cewa ƙala waja'a Abu Musa ko waji'a Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Yace Abu Musa al-Ash'ari Allah ƙara masa yarda yayi rashin lafiya, shi ne waji'a, daga al-waja'u ne, yayi rashin lafiya. Me yasa bai ce waji'a Abiba? Saboda idan yace waji'a Abiba kowa zai gane ba, ko ba kowa zai gane ba. Amma yace waji'a Abu Musa al-Ash'ari shi ne sunan da babansa ya fi shahara da shi, da ya faɗa kowa zai fahimci abin da ake nufi. Yawwa, saboda haka yace babana Abu Musa al-Ash'ari yayi rashin lafiya, fa ghushiya alaihi, har ta kai ya suma. Ghushiya bi ma'ana ughmiya alaihi kenan, ya suma. Wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi, a lokacin kan Abu Musa al-Ash'ari yana a kan cinyar ɗaya daga cikin iyalinsa, ka ce ɗaya daga cikin matansa, ma'ana ta jingina shi a kan cinyarsa kenan. Wannan matar da cinyar da Abu Musa al-Ash'ari a kansa yake cinyarta ita ce matarsa mai suna Ummu Abdullahi Safiya binta Abi Daumin, sunanta kenan Safiya binta Abi Daum, Ummu Abdullah, matar Abu Musa al-Ash'ari ce. To lokacin kansa yana kan cinyarta a kwance, ba shi da lafiya, ya suma, bai san inda kansa yake ba. Lokacin da ta ga ya suma, fa aqbalat tasihu birannatin, kawai sai ta rinka kwarara ihu, tana ihu birannatin da sauti, irin ihun da shari'a ta hana, irin na shiga uku na lalace din, haka ta rinka yi. Fa lam yastati an yurda alaiha shay'an, a lokacin shi bai san ma inda kansa yake ba, ba shi da dama ko iko ya hana ta, ko ya mayar mata ya hana ta yin wannan abin da take yi. Fa lamma afaqa, lokacin da Allah madaukakin sarki ya bashi iko ya farka daga wannan suman da yayi, qala, sai Abu Musa al-Ash'ari yace, ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kun ji saban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, suna yin da'awa hatta lokacin da suke kan shimfadar mutuwa. Rashin lafiya ba ta hana su yin da'awa. In dai suka ga ba su yi da'awa, to ba su samu dama ba ne kawai. Lokacin da ya dawo hayyacinsa kawai sai ya ce, ana bari'un, haƙiƙa ni Abu Musa na barranta, mimman bari'a minhu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, daga wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya barranta daga gare shi. To shine zai musu tafsilin magana, yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, bari'a minas saliqa wal haliqa washaqa, shine kamar mai tambaya tambaye shi, to ya Abu Musa, suwaye annabi ya barranta daga gare su, wanda kai ma ka barranta daga gare su? Shine sai ka musu bayani, yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta, yayi baran baran, babu shi, babu su, suwaye aminas saliqa, as-saliqa ita ce allati tarfa'u sautaha indal musiba, wacce take daga sautinta, take ihu lokacin da musiba ta same ta. Asalin kalmar as-saliqa ismul fa'il ne na as-salaqu, as-salaqu shine sautu shadid, as-sautu shadid sauti mai tsanani. To ita ce matar da take ihu, take kara, na shiga uku, na lalace, nayi kaza, annabi ya ce to babu shi, babu ita, ya barranta daga gare ta. Wal haliqa, daga al haliqa ita ce mai aske kanta lokacin musiba, lokacin da wata musiba ta same ta, za ta sa abin aske, ta aske kanta, ta yi kwalkwal, ko kuma ta yi kwaskwas kanta, ya dawo kamar kan maza. Saboda me? Saboda musiba. Washaqa, haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga matar da take yayyaga, ko take kyakketa tufafinta lokacin musiba. Ita ce idan aka yi mata mutuwa, za ta sa hannu ta rinka keta tufafinta, ko abin da ya kama da haka. 'Yan uwa, waɗannan abubuwan da muke karantawa a cikin waɗannan hadisai, dukkaninsu sanannun abubuwa ne da suna aikata su lokacin jahiliya, abu ne sananne suna yin su. Yanzu dai alhamdulillah za ka ga waɗannan abubuwa da dama sun yi ƙaura, galibi za ka ga ba a yin su. Wanda aka fi shi ne wannan kuka, kuka dai ba a daina shi ba, da ihu da ɗaga murya da na shiga uku duk ana yin sa. to amma dai kaga ana marin fuska ana ke ana ke tafafi da wahala gaskiya eh ban sani ba ko wasu guraren ana yi amma ni dai gaskiya ban taba gani ba to amma dai ihu da tumuwa kasa wannan din na sha gani wannan kuma duk ya shiga cikin haramun ne annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk lokacin da aka yi mutuwa a gidanmu a gidajenmu ne mana wasiyya yan uwa ba zuwa zamu yi ta kuka ba kai ma kana namiji sai ga mutum babba da shi namiji shi ma ya fashe da kuka mata suna yi shi ma yana yi to wa zai rarrasho ni kenan da Allah ba ta tara kuka shi ma ya ya ta wage mara zai kuka ba daidai bane tunda su mata ne suna da raunin zuciya kai Allah madaukakin sarki ya baka zuciya mai karfi dan na kukan naka idan kai control din su akai abin da ya dace ka danyi ko daga baya ne saboda ka duk irin wannan kuka yi kokari ka tsaya ka jan ido ka hana shi wallahi in kuwa wannan gata ne zaka yi mamacinka gata ne zaka yi mamacinka yanzu galibin gidajen maka duba abubuwan da suke faruwa idan akai mutuwa a gidaje galibi sai kaga sai lokacin da aka zo akai mamaci sallah ko ake fito da shi daga cikin gida ko za a dauki ashi a tabar da take an wani rude da kuka kamar hada baki aka ce ku rude wallahi sai kaji an rude da kuka ya kya irin ba daidai bane yan uwa kai a matsayinka na babba namiji sai kaje kana sai dan Allah ku yi hakuri eh ba ba fada ba kuma tunda a lokacin lokacin rarrashi ne eh zuciya tana sama sama sai a ba sa hakuri dan Allah ku yi hakuri addu'a za ku yi masa wannan kukan Allah ya hana shi annabi ya hana shi ba daidai bane to shi kansa mamacin babu wanda zai farin ciki a lokacin kamar kai idan da zai dawo abin da ya kamata kenan amma bai kamata a ce an yi wa mace an yi mana mutuwa kai ka koma gefe ba matsayin ka da namiji dole kai zaka ringa tsayawa kai kai control din abin yadda ya kamata kai saboda ku kunga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda kwance yake ya suma ba shi da lafiya irin wannan baya cikin hayyacin sa amma dai yana jiyo alamun kamar ana ihu ana kuka tunda yana kan cinyarta kunga ai zai ji alama ko zai ji alama to amma lokacin yana da ikon ya mai mata da martani ko ya hana ta ta kansa yake a lokacin ta kansa yake to Allah madaukakin sarki yana bashi iko yana farfadowa abin da ya fara magana da shi kenan eh bai lura da cewa matarsa ba ce shi take tausayawa ta shi dan shi take wannan kukan a'a addini shi yake gaba da kuma sai ya gyara mata abin da yake na addini shine sai ya ce mata ni na barranta daga wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya barranta da shi to shine musu bayani wa annabi ya barranta da shi shine mai daga Maryam tana yin kuka da mai keta tufafinta da mai ya gagaya musu to wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa shine shi sa ku jina kawo mana nasihar mu dinka tsaya mana yi saboda kun mi koyi da Abu Musa al-Ash'ari eh mi koyi da Abu Musa al-Ash'ari da Allah mu rinka kokarin koyi da irin waɗannan abubuwa saboda idan mutum ya rasu ba shi da bakin da zai magana akan addini masa wasu abubuwa amma wallahi da mun san irin bala'in da muke jama mutum da bamu yi ba babu yadda zai annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi ya faɗa abu kuma ya tashi ba sai tashi ba sai ya faru to kai a matsayinka na masoyinsa wanda kake so kaga ya shiga aljanna tun kafin ka fara addu'a kace Allah ya sa shi aljanna yi kokari ka hana abin da zai jawo masa matsala kuma ya shiga cikin wuta ko a fara masa azaba tun a cikin kabarinsa Allah subhanahu wataala ya samu dace amin dan uwa wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi malam nawawi yace as-saliqatu abin da ake nufi da as-saliqa allati tarfa'u sawtaha bin niyahati wan nadabi ita ce matar da take daga maryarta wajen kukan mutuwa da kuma kiraye-kiraye irin waɗannan wanda aka hana wal haliqatu al haliqa kuma allati tahliqu ra'asaha inda al musiba wacce take aske kanta lokacin da musiba ta same ta wa shaqatu ash-shaqatu kuma allati tashqu thawbaha wacce take keta ko take yaga tufafinta ƴan uwa da aka ce wacce take aske kanta yayin musiba ba ana nufin musibar mutuwa kadai ba duk wata musiba da za ta samu mutum ya irin wannan me da martani ko kuma daukan mataki na aske kan mace ko mace ta aske kanta dan nuna bakin ciki da wannan musibar haramun ne addinin musulunci ya hana ina ji amma karanta ma a satin da ya wuce ko sati biyu da suka gabata haramcin mace ta aske kanta ko dama wannan annabi ya hana ba daidai bane mace ta aske kanta حديثنا هو وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال أكرم ودك صحابي مغيرة بن شعبة الله من أكتين سركي كارا مسير دايتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم من زن الله إرادة من تيس أرتبت أغريشي نتوا من نيح عليه وند دك أكي مسقوكا متوا إرنقوكا دشريعة تهنا فإنه يعظم بما نيح عليه يوم القيامة hakika shi za a yi masa azaba a sakamakon wannan kukan da aka yi masa ranar tashin alkiyama. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito. Dan uwa, kun ga wannan hadisi shi kuma ya nuna mana ranar tashin alkiyama, wancan kuma yace a ina za a yi azabar a kabari. Mala, kun ga abinda hadisan, dukkanin hadisan babu ɗaya da yake tunkaro da juna. Azabar za ta fara ne tun daga kabari kuma ta bi mutum har kiyama. Tun daga kabari za a fara azaba kuma ta bi mutum. To kaga menene amfanin ka jawo dan uwanka wannan bala'i? Wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Hadisi na biyar, wa an ummi atiyata nusaybata bi dhammin nuni wa fathiha. An karbo wannan hadisi daga babbar sahabiya mai suna Ummu Atiya al-Ansariya, wanda sunanta na gaskiya shine Nusayba. Nusaybatu shine mala yace bi dhammin nuni, wannan nuni din zaka mata dhamma ka ce nu saiba bit tasghir kenan, ko kuma wa fathiha in ka so kuma kai mata fata ka ce nasiba. An fahimta? Nasibatu ko nusaiba, an ka ce nasibatu to haka asalin suna yake, nusaiba kuma kamar tasghiri ne na nasibatu. Ina fata an fahimta, ma'ana duk ɗaya ne da duk ana sawa, ko ka sawa yar ka nusaiba ko ka ce mata nasiba, duk suna ne wanda sahabiya ce dai babba kuma mai daraja mai kima daga cikin sabon Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare, tana ɗaya daga cikin dattawan sahabbai mata a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan mata Ummu Atiya take cewa radiyallahu anha, Allah ya kara mata yarda, kala tace akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama indal bai'ati alla nanuha. Tace Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya riki alkawari akan lokacin da muka yi masa mubaya'a Allah na nuha da sharadin ba za mu yi kukan mutuwa ba, da sharadin ba za mu yi kukan mutuwa ba. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata mubaya'a a shine fadin Allah madaukakin sarki suratul mumtahana, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi shay'an ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأسينك في معروف. سي الله يتمي فبايعهن. إذن دي سنة دي دوئنا أبوان دي الله يكاو سي الله يتمي أنه بتوكي موس مبايعة إذن مبايعة دام أقوى بنتكي نتشيني المعاهدة والمعاقدة شيني aukar alkawari da yarjejeniya akan wani abu mai ƙarfi, shine an yi mubaya'a kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa maza mubaya'a kamar yadda yayi mata mubaya'a. Yadda ake mubaya'a shine Annabi zai sa hannunsa haka, sai duk wanda zai mubaya'a ya zo ya samu hannun daman sai ya dora akan hannun Annabi, yayi wa Annabi mubaya'a akan wani abu. Annabi wani sau da yawa yakan ce da sabai su masa mubaya'a akan wasu abubuwa. A lokacin da aka kama sayyidina Usman رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكرى سابيس مس مبايا هكذا سابيس النبي إرادة أمن تسأر سبت أغريشي مبايا أكن واس أبو وان دباوان نمبا دداما كمر حتى سيد النبي يو سابن سم مبايا أكن تيوا سكي مس مبايا أكن تيوا للي بزاس كارو أو كوابا أكن روكو دبارة تماسن تي سيد النبي يو سابن مبايا أكن تو هكا النبي صلى الله عليه وسلم يو وماتا مبايا أما مبايا أرماتا بائرن تمزابتي ma'ana annabi baya shimfada hannunsa mata su rinka shimfada hannunsa akai. Ina fata an gane. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya dora hannunsa ko kuma baya taba jikin matar da ba tasa ba. To lokacin da annabi ya musu wannan mubayar, daga cikin fadin Allah madaukakin sarki da yace wala ya asinaka fi ma'rufin, ba za su saba maka a cikin abin da yake ka umarce su akan sa na kyautatawa ba. To daga ciki sai annabi ya kawo musu cewa kada ku kukan mutuwa, ba za su yi shirka ba, ba za su yi sata ba, ba za su yi zina ba, ba za su yi kaza ba. Daga ciki sai annabi ya ce kada ku yi kukan mutuwa, kada a yi kukan mutuwa. To a cikin waɗannan mata ya kamar yadda cikon hadisin yake, tunda nan mala ya tsoro shi ne, ita wannan sahabiya Ummu Atiya sai take cewa fa ma wa fat minna mar'atun ghayra khamsin. Tace wannan mubaya'a da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mana akan kada mu yi kukan mutuwa, tace wallahi duk cikin mu duk yawan mu babu wanda ya iya cika wannan mubaya'a sai mutum biyar kawai a cikin mu. Ina ba ta amfiyamta wacce mubayar a ciki ta kukan mutuwa, duk basu iya cika ba sai guda biyar kawai shine ta kawo sunan su tace akwai Ummu Sulaim baba Anas dan Malik ita ta cika ta jaddada wannan mubai'a ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai Ummu Ala ita ma ta cika akwai ibnatu Abi Sabra matar Mu'adh dan Jabal ita ma ta cika sannan Ummu Adiya tace wammara ataini da wato kuma wasu mata guda biyu wanda bata faɗi sunayen su ba ma'ana da su biyar ne kawai wato yadda za ku gane cewa a lokacin Larabawa a lokacin jahiliya sun amince sun yadda da kuka mutuwa yadda ya kamata da annabi ya ce musu ku yi mun baya akan ba za ku yi kuka mutuwa ba ɗaya daga cikin su sai ta janye hannunta ba wai hannunta take dora akan hannun da ba ishara suke da hannun su idan annabi ya ce ba za ku yi kaza ba sai su nuni akan da hannun sun yadda kenan za su to da annabi ya ce ba za ku yi kuka mutuwa ba sai ta janye hannunta tace ya rasulullah akwai matsala fa annabi ya ce me yake faruwa tace akwai iyalan gidan wani wallahi sun min kara lokacin da aka yi mutuwa sun zo sun min kuka wallahi an hadisi yana cikin muslim kaje ka duba hadisi yana cikin sahih muslim tace an mata kara an mata kuka sosai lokacin da aka yi mata mutuwa tace ya rasulullah ban da ma an rama musu annabi ya zikira ma a lokacin mace mu baya ba sai da ta tashi ta je ta yi musu kuka ta yi kuka sannan ta dawo ta yi mu baya ina fata an fahimta saboda ku fahimci yadda kukan mutuwa yake da alaka da mata shi yasa kuka galibi an fi alakanta shi da mata sai dai insha Allah ta'ala fadakarwa da karantarwa da jan hankali yau da kullun zai sa an Allah da su masu gane wanda kuma alhamdulillah da yawa daga cikin mata yanda muke rayuwa da su zaga da yawa daga cikin su sun gane gaskiya irin wannan kukan gaskiya ba ko ina aka fiye yin sa ba a cikin gidan maza ga ba kowa ba kowace take wata zaga kawai alhamdulillah za su dauki tarbiya ita za da sauransu kawai da aka samu jan jami'i da aka yi mutuwa astaghfirullah wato abubuwa ne kawai sai dai a hankali amma me yasa da ba za a tarbi bisa an yi mutuwa in aka yi mutuwa sai ga kowa da tarbiyan nan sai ana tiza to me ake faɗa kenan shi ma mace abin da yake bukata in aka yi mutuwa addu'a kafe yake bukata shi yanzu abin da yake bukata ka ce masa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa wallahi babu abin da yake so kamar wannan shi sa kan dan uwa mafi girman abin da ake yi wa mace shine sallah ba haka bane me ake faɗa a cikin sallah addu'a ake masa shi sa kaga kabbarorin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake guda hudu ne wani lokaci kan yi biyar ko bakwai ko abin da yake bada ka amma dai mafi yawanci guda hudu yake ka kalla ta farko da ta biyu zai karanta ta farko zai karanta Fatiha ne ko kuma ya gode wa Allah madaukakin sarki kamar yadda ya tabbata na biyu zai yi salati ne haka ne to na ukun aka ce ya fi tsawaita ta doguwa yake yi kabbara idan an yi ta uku sai ya dade me yasa saboda a baka cikakkiyar dama kai masa addu'a so ake a baka cikakkiyar dama kai masa addu'a kai ta addu'a Allah ka ji kansa Allah ka gafarta masa Allah bawanka ne Allah mai rauni ne Allah ba shi da komai Allah kai masa gafara ka yafe masa kai tai shi yasa ka je ka duba littafin hadisi ka duba kitabul jana'iz littafin akamul jana'iz na malam Nasiruddin Albani kaga addu'o'in da annabi yake karanta wa mace kala nawa ya kawo da Allah ban sani ba ko wanda makaranta littafin da su za su yi tunawa mafi karanci ka ce da yawa ko ya kawo su da yawa to kuma duk annabi ne yake sallallahu alaihi wasallam me yasa dan an nuna maka wuri ne da ake bukatar ka tsaya kai wa dan uwanka abinda zaka yi masa na karshe to shi yasa ai kuma mu fahimta dan Allah mu rinka mama tan magata in nayi mana wasiyyaci da mu rinka mama tan magata addu'a suke bukata mu daina yin abinda bai kamata mu daina yin abinda ba zai amfane su ba kusa ko nesa babu abinda mu take bukata wallahi kai maka masa addu'a Allah ya ji kansa Allah ya masa gafara Allah ya haska kabarinsa a lokacin da ake masa sallan nan fa yan uwa daukar su zai aje a sashi a cikin kabari a dawo idan aka sashi a cikin kabarin nan aka binne shi yan uwa wallahi mala'iku ne ya sidara akansa su tashe shi su yi masa tambaya a lokacin da yake bukata sabati ya tabbata yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya fil akhirah addu'a yake bukata a lokacin kai masa sai Allah ya tabbatar da shi amma ka koma gefe kana wasu abubuwan da basu dace ba a ce zai baka fidda'u tayya bakin salihina kaza da kaza wallahi ba shi da wani amfani ba zai ba abinda tayya bakin salihina ya ce masa ko bakin mukhlisi ne ba bakin salihina ba wallahi ba abinda ya ce masa wallahi yan uwa wannan abin al'amarin haka yake addu'a zakai masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa mutuwa tun yana da rai tun yana da ransa an masa mutu an masa mace mace hasali ma ayyan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi matan nan dukkanin su sun rasu ne a rayuwarsa maza kai afwan nake so na ci ba mata maza dukkanin su ayyan sa maza gaba daya sun rasu ne a rayuwarsa Ruqayya Umm Kulthum dukkanin su sirra su ne a rayuwar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Hamza ibn Abdul Muttalib an kashe shi a yakin Uhud kanin baban Annabi ne sallallahu alaihi wasallam da Annabi ya je musu Annabi ya masa jana'iza da Annabi ya masa jana'iza dan Allah ya uwa Annabi yayi abin da ya kamata ko bai yi ba to me yasa ba za ka irin na Annabi ba kana kyamar irin abin da Annabi ne a cikin abin da Annabi ya tsakaninka da Allah kaji an ji an tsaya kan kabari ana kanta surati Yasin kaji an ce annabi ya ce a karanta kaza dan Allah annabi abin da yace da aka binne mamaci yace ku roƙa masa tabbata domin yanzu tambayar sa ake abin da annabi ya faɗa kenan to barin ka kokari ni abin da nake ga mana uwa shine mamacin ka ƙarshen gatan da zaka yi masa kenan babu abin da yake bukata wajen ka yanzu ba zaka bashi kuɗi ba ba za ka bashi gida ba ba za ka bashi mota ba ba za ka yi masa magana mai daɗi ba babban abin da yake bukata shine addu'arka in dai da gaske ne kana san sa abin da za ka yi masa kenan amma sai ai mana sai ai rasuwa kaga an ji ana tosa abubuwa na daban wanda ba su da abin nan sai a rabu da mutum sai ranar uku a ce za a masa sadaka uku a ƙara rabuwa da shi sai ranar bakwai a ce za a masa sadaka bakwai duk ina aka samu wannan ana aka sa hatta littafin Sheikh Usman Dan Fodio wannan littafin da Malam Gali ya karanta ya usun ma kaje ka karanta mana anan masallaci Malam Gali ya karanta shi kaje ka karanta bidiyo in jana'iza da ya bani duka karanta amma sai kaga mana ta abubuwa Allah ya dauke sarki shirye da mu gaba Allah ya ba mu ikon gyara mu hadisi na shida wa anil Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma qala wannan hadisi an karbo shi daga Nu'man dan Bashir Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa kale yace ughmiya ala Abdullah ibn Rawaha shi ma Abdullah dan Rawaha rashin lafiya ta kai ya suma radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda faja'alat ukhtuhu tabki sai yar uwarsa ta fashe da kuka ta sa kuka tana cewa wajabala wa kaza wa kaza wajaba la ay tushbihu bil jabal tana kamanta shi da dutse daga cikin siffofin dutse akwai me akwai tsauri me ake nufi da tsauri ma'ana wani bango ne da ake jingina da shi idan babu shi akwai matsala a gidan an fahimta kamar abin da take cewa kenan ya bango ya madogara irin waɗannan abubuwan ya kaza tana ta lissafo abubuwan sa yace tu'addidu alaihi tana kididdiga masa abubuwan sa na alkhairi da yake fa qala hina afaqa lokacin da shi wannan sahabi Abdullah dan Rawaha ya farko daga wannan suman da yayi sai yace ma qulti shay'an yace baki fadu wani abu daga cikin abubuwan da ke kididdigo wannan nawa illa qila li face sai an ce min anta ga zalika haka kake da gaske abin da ta fada an bari mutayen uwa kaga za a daka da aiki kenan sai abin da aka faɗa aka ce kai ne mai kaza to sai an tashe ka an ce haka kake za mu karanta hadisin a gaba shi wanda yake wanda ya fito da abin sarahatan annabi ya ce duk abin da aka faɗa wa mamaci idan ya rasu irin waɗannan abubuwan da ake kididdigawa shi ne mai mana kaza wallahi sai Allah madaukakin sarki ya sa wani mala'ika ya tashe ka ya kutufe ka kirji za ku hadisi ne wallahi na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne yake faɗa wallahi mala'ika ya kutufe ka kirji ya ce haka ne abin da ta faɗa ɗin ko abin da ya faɗa da gaske ne kaga an gaske ne ba ya kake gani in ba gaske ba ne kaga sai a ƙara maku tafo kenan Allah ya kiyaye shi ne ya gaya mata wannan ya ce babu maganar da za ki faɗa a cikin maganganun nan face sai an tambaye ni an ce haka nake bayan ya farko kenan ya gaya mata rawahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنكر أودك الصحابي عبد الله بن عمر الله كارم سيردا قال يتي اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه babban sahabi Sa'ad dan Ubada Allah ya kara masa yarda ɗaya daga cikin shugabanni na mutanen Madina yayi rashin lafiya shakwa rashin lafiyar da take mai tsanani fa atahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya'uduhu sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yaje masa dan ya duba shi sallallahu alaihi wa sallam duk da matsayinsa da girmansa da matsayinsa da muqaminsa da martabarsa yake kan tashi yaje duba mara lafiya sallallahu alaihi wa sallam yaje jana'iza yaje kaza sallallahu alaihi wa sallam shi sa a duniya babu wani dan muqaminka dan sarautarka dan siyasarka kace ka wuce ka je inda ake jana'iza ko ya dubi mara lafiya ko abin da kama da haka babu wanda yafi wannan idan kima ce da martaba ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tashi yake je duba mara lafiya habba yahudi ma wanda ba musulmi ba tashi yake je duba shi jira da aminci tsara tabbata a gare shi مع عبد الرحمن ابن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم النبي اتى دا wadannan sahabbai gaba daya akwai عبد الرحمن dan Auf a tattare da shi akwai Sa'ad dan Abi Waqqas akwai Abdullah dan Mas'ud mutum biyu daga cikin su daya suna cikin wanda aka alƙawarin aljanna ko tun suna duniya sai kuma Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda daya daga cikin mahafizai alarammomi makaranta alqur'ani falamma dakhala alayhi lokacin da annabi ya shiga wajen wannan sahabi وجده في غشيته sai ya same shi a cikin bai san inda kansa yake ba ya same shi a cikin gaibuba fa qala sai annabi ya ce aqada ya saka ne ma'ana ya mutu saboda yadda annabi ya ganshi irin asume ba yadda yake fa qalu la ya rasulullah sai wanda suke tare da shi suka ce a ya rasulullah bai mutu ba su ma ne kawai فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأنا بتراد أمتي سأرت بتا أغريش يفشي لكوكا سوود أبن دي غني نتاشن هنكلي كاسو ون لوكتي إنك جي وجم ون مر لا كم لوكتي ندك وكا بك سنيبا والله إنك جوان حالن دي كي تكي بتطور زوجي أكا سكاز زوجي أكا تاكري شي سا إقوى متنجي سي أي شي بايا كوكا أنا شاقيا من إيرون ون مغنر متنجي سي شي بايا كوكا بابا يا بنكان كاكي بابا كتي أي نيبانا كوكا ربانا كوكا أي تتنا فراماري لأكا موتبولال baya ban kanka kake ba kware da gaske ya kamata a ce zuciyarka tana karyewa idan aka ambaci Allah ko kaga abin tausayi kai kuma ka zubar da wai annabi yana yi annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana karanta alqur'ani ana jiyo sautin kuka kamar irin tukunya ta tafarfasa irin kirjinsa yana shesheƙaka kamar tukunya ta tafarfasa yana karanta alqur'ani yana ratsa shi yana jin abubuwa na azaba da na ni'ima da umarnin Allah da sauransu sai annabi ya fashe da kuka haka ake so shi sai ya tabbata kai kokari ko ka kasa kai ka kirkiro kukan ma kai idan kana sallar dare kai kai ka sa kai kukan ka kasa saboda mabi baka jin abin da ake faɗa to ka kirkiro kukan kai kwarai da gaske ka kirkiro kukan kai shi ana so saboda ana so mutum ya kasance zuciyar mutum tana karyewa idan yaji an ambaci Allah madaukakin sarki ana buƙatar wannan ko ga wani abin tausayi amma yace shi mutum kwata-kwata baya kuka wannan baya ban kanka kake ba annabi kuka falamma ra alqamu buka'a annabi sallallahu alaihi wasallam bakau lokacin da wanda suke tare da annabi saga annabi ya fashe da kuka dukkanin su ma sai suka fashe da kuka sallallahu alaihi wasallam dukkanin sai suka sa su kuka sahabbai kenan qala sai annabi ya ce ala tasma'una ba kwa saurara ba wannan istifhami ne amma bi ma'anar al'amr alama tambaya ce amma umarni yake ba su ma'ana abin da yake ce musu isma'u ku saurara ba kwa saurara ba yanzu sannan sai ya gaya musu wannan magana ta sami tsada sai ce inna allaha haqiqa allah madaukakin sarki la yu'adhibu bi dam'il aini baya yin azaba saboda hawayen da ya fita daga idan mutum abin da ya bata maka rai ko ya baka takaici ko ya saka bakin ciki na wani naka ya mutu sai ka zubar da hawaye ya fita daga idanka ba fa irin wannan kukan ake nufi Allah yana azaba akan sa ba irin sa bane wala bi huznil qalbi haka nan Allah madaukakin sarki bayan azaba dan zuciya ta yi ji bakin ciki ta yi dama wannan kuka ne na dabi'a bakin ciki da kuka dukkanin su dabi'a ce ta dan adam kowanne dan adam zai iya yin kuka, kowanne dan adam kuma zai iya bakin ciki da damuwa. To dan kai bakin ciki, mujarradin bakin ciki baya sa a baka zanibi, haka nan mujarradin kuka baya sa a baka zanibi. Amma me yake sa a ba mutun zanibi? Shine abin da baki ya fada, kamar yadda zamu zo mu cike mu ji a cikin hadisi. Sai ce walakin yu'adhibu, sai dai Allah madaukakin sarki yana yin azaba ne bi hadha da wannan, wa ashara ila lisani, sai ya nuni da harshen sa. Allah subhanahu wataala yana yin azaba ne da wannan, da abin da wannan zai fada idan zuciyar ta yi baki ko idan ya zubar da hawaye. Aw yarhamu, ko kuma Allah madaukakin sarki ya yi rahama sakamakon abin da harshe ya fada. Ma'ana abin da harshen ka zai fada shi zai zama maka rahama. Idan Allah madaukakin sarki ya jarabe ka da bala'i, sai ka tuno tun kafin a haife ka da shekaru Allah madaukakin sarki ya rubuta abin da zai kasance maka. Sai ka tattara lamarin duka, sai ka mika masa subhanahu wata'ala, ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ka faɗi wannan, to kaga wannan zuciyarka ta ɓaci, ranka ya ɓaci da damuwa a cikin zuciyarka, maybe kai kuka, amma wannan abin da kai irin reaction din da kai sakamakon wannan abin, lada ya ka samu a kansa. Me yasa? Saboda na farko ka maida lamarin ka ga Allah madaukakin sarki, sannan kuma kayi abin da Allah madaukakin sarki ke so. Allazina idza asabatum musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ta ulaika alaihim me salawatun min rabbihim wa rahma. Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin su. Wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslimu suka fitar da shi. Hadisi na ƙarshe wanda akan sa zamu dakata insha Allahu ta'ala. Wa an Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, an kabo daga Abi Malik al-Ash'ari Allah ƙara masa yarda, kale yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, yace an-na'ihatu, mai kukan mutuwa. Ko ga sai aka ce an-na'ihatu, ba a ce an-na'ihu ba, aka ce an-na'ihu, shine mai kukan mutuwa wa kenan, namiji ko? An-na'ihatu fa mai kukan mutuwa wa. To me yasa aka kawo mace? Galibi za ku ga a yare irin na shari'a, idan shari'a ta kawo namiji a cikin abu, to mace tana shiga ciki, haka ne? Galibi abinda Allah madaukakin sarki yake umarni da shi, za ku ga damirin maza ake kawo, ba damirin mata ba. Mata sun shiga ciki ko ba su shiga ciki ba? Da Allah ce wa aqimus salata wa atuz zakata. Aqimu, wannan damirin wane ne? Maza masu yawa ko? To idan mata suke, mace ta shiga ciki ko ba ta shiga ba? Ta shiga. To amma galibi idan aka kawo damirin mata, sai ga mata kadai ake kawo, sai dai idan akwai ƙarina da ta shigar da maza ciki. Nan wajen malami suka ce me yasa aka kawo mace kadai? Saboda a nan aka fi samun abin. Amma idan namiji ya shi kuma sai kai labari? Ba zai kai labari ba. Amma saboda suwaye suka fi kukan mutuwa, maza kuma ta tsakani da Allah? Mata ne. Shi sa aka kawo su, aka ce an-na'ihatu. Amma kai ma a matsayinka na namiji, idan kai kuka, abin da zai same ta wannan narkon da zamu faɗa, kai ma zai same ka. Annabi ya ce tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, idza lam tatub, idan fa bata tuba ba kafin ta mutu, take ci gaba da kukan mutuwa, qabla mauti, ha kafin mutuwarta, tuqamu yawm alqiyamati, annabi yace za a tashe ta ranar tashin alqiyama, wa alaiha sirbalun min qatirani, za a sanya mata sirbalun, an aka ce sirbal shine tufafi kawai, ko riga ko wando ko izar da dir, da ana ce musu sirbal. Allah madaukakin sarki yace sarabiluhum min qatrani wa taghsha wujuhum an-nar. To shine irin wannan, za a yi mata tifafi ranar tashin alƙiyama, za a yi mata tifafi da dalma ta wuta, irin narkakkiyar dalbar da shi za a mai mata da ita tifafi, a yi mata kaya a sa mata. Wa dir'un min jarabin, ad-dir'u wasu malaman suka ce shine irin silke da ake sawa a ciki, wasu kuma suka ce shine rigar da ake sawa ta ciki, rigar da take taba fatan mutum, eh, kamar singileti, kamar singileti. To irin wannan ita ma za a yi wa mutumin da yake kukan mutuwa, min jarabin, shi kuma na ajarab, jarab shi kuma wata cuta ce sananniya, wasu kuraje ne masu bala'in kaikayi da suke fitowa mutum a jiki, eh, kuraje ne masu bala'in kaikayi, kuma da kaso sa sai su kwailaye. to irin waɗannan kwalajen su za su fito mutum a jikinsa sannan kuma a zuba masa narkakken dalma a jikinsa ya kake gani kamar kace jikin mutum a kwakwaye sannan kuma a zuba mutum narkakken dalma to duk mutumin da yake kukan mutuwa ko macen da take kukan mutuwa annabi ya ce haka za a yi mata to shine abin da na ga muku dazu idan mutum Allah ya taimake shi ya san ana kukan mutuwa a gidansa ya hana to kaga wanda suke kukan shi babu ruwansa yanzu abin wa zai shafa kenan su zai shafa kuma ga abin da za a yi musu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace amin wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin sahih littafin sa insha Allah ta'ala kuma anan zamu dakata saboda lokaci yayi sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu da rai da lafiya wannan yace assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce masu yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a makabarta ya matsayin su yake to kamar ya masu yin salati shine abin da ba fahimta ba kawai mutun yayi salati mujarradin salati indai mutun yayi mujarradin salati ne ai ko ina mutun zai yi salati ina fata an fahimta amma a ce aiwa mamaci salati goma ga annabi wannan ba daidai bane a ce aiwa mamaci salati goma ga annabi wannan ba daidai bane idan kai salati goma ga annabi kai zaka samu ladan ba mamaci ba shi kuma mamaci me yake bukata addu'ar ka annabi ya fi ka iya salati salatin ma nashi ne amma ba mutum yayi kan makabar kan kabari ya tsaya salati ba ina fata an fahimta akwai guraren da yawa da ya kamata kai salati kada inda ba sa ka abu ka je kai inda kuma aka sa ka ka je ka ki matsalar mu kenan mu wallahi ko inda ake so kai abu sai ka ki yanzu kaga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ranar juma'a ku yau ta yi min salati yace ranar juma'a ku yau ta yi min salati saboda rana ce da idan kai wa annabi salati za a tashi annabi a ce masa wani dan wani yi maka salati ya rasulullah duk ranar juma'a ba yanzu ba garin juma'a muke ba to daga yau ake so ka fara kai kai wa annabi salati har gobe sai rana ta fadi ba sai ka zauna a waje guda ba kawai duk inda kake kai tayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kai tayi kana yi za a tashi annabi a ce wani dan wani daga unguwa Hausa ya maka salati ina fata an fahimta to dan Allah wannan muna yi kaga abinda annabi ya saka to amma kuma sai ka je kan kabarin mutum ka tsakana ayi salati goma ga annabi idan kai salati goma ga annabi kai ne zaka samu ladan akan kanka duk salati daya kana da ladan da annabi ya faɗa shi ne za a baka me idan kai guda ɗaya Allah zai maka nawa goma kai ne fa zaka samu ba mutum ba dan kaida shine wa laysa lil insani illa ma sa'a baka da komai sai abin da kai ka aikata salatin kai ne kai ba mamacin shi mamacin abin da zai ji masa shine addu'a kamar yadda annabi ya faɗa kai masa addu'a a lokacin shikenan kana buƙatar salati in ka dawo sai kai tayi ko maliyan nawa ne Allah madaukakin sarki ya baka ladan shikenan amma dai makabarta da niyyar kai wa mamaci salati wannan ba daidai bane bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace amin abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya amin wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am to shine ai abinda nake mai tawa khairul malamai suka ce wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiryar mafi alkhairin shiryar ita ce shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ka kalli aikin annabi mai yayi shine abinda na ga mana manzon Allah ya shiga makabarta ko bai shiga ba ya shiga kuma duk abinda annabi yayi wato hatta dinki annabi ya dauka a cikin makabarta yake karantawa kansa sai da sabai suka rawaito mana yanzu daukar dinki ana karantawa menene ma'anarsa amma sai da suka faɗa yanzu sai suka ga mana kuma abinda annabi yayi na addu'a a cikin makabarta dan Allah so haka duk abinda annabi yayi wallahi sabai sun rawaito mana a cikin makabarta in ka ga baka san shi ba to kai ne baka so ka san shi ba so haka sai ka tsaya wanda annabi yayi wallahi sai ka samu tsira amma rashin aiwatarwa sai mutum ya je makabarta kaga kamar tsoro ma yake ji na aiwatar da abin da yake na sunna mutum ya je makabarta bi da akai da kake da sunna ba kake sunna ba wanda yake ba daidai ba yaje ba daidai yaje hau kan kabari yana ta karatu abin da kai da yake ka san sunna sai kaje kai na sunna kai ma idan baka hana shi nasa ba shi ma zai hana ka naka ne ba zai hana ka ba amma galibi abin da yake damu mu shine sai kaga mutum yana da'awar ahlus sunna ne shi amma yaje makabarta ya kasa aiwatar da abu kai abin da ka gamsu da shi a matsayin sunnar annabi ne ka fito shikenan Allah madaukakin sarki ya samu dace ya kuwa. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yawar takalimi a magabarta. Eh wannan duk wanda muka karanta a kamul jana'iz da su mun yi dogon bayani akai. Annabi ya ga wani mutum ya tafiya da wani takalmi. Yace masa ya sahibi sabtiyata ne. Alqi sabtiyata ka. Yace ya kai ma abucin wannan takalmi wannan nau'in da takalmi da ake sa da irin fata. Annabi yace tsire wannan takalmin naka. To abu na farko dai abin da ya kamata ka kalla shine malama idan ka duba cikin sharhi sahih muslim na Imam an-Nawawi haka duba cikin fatawul bari malamai sun yi maganganu kala kala suka ce abu na farko shine hanin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wasu suka ce yayi hani ne na karhanci idan abin ya tabbata na biyu suka ce wani nau'i wasu malamai suka ce wani nau'in fata ne da ba a yadda a sa a matsayin takalmi ba wasu daga cikin malamai suka ce idan ma duk mun sallama cewa haka ne ba a yawo da ba za a shiga makabarta da takalmi ba idan ya kasance makabarta akwai abin da zai iya cutar da kai ko kaya ko dutse ko wani babu laifi mutum ya shiga takalmin sa duk wannan akwai waɗannan abubuwan ina fata an fahimta amma dai hadisin tabbatacce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum da takalmi a cikin makabarta ya ce tuku takalmin sa ina fata an fahimta saboda haka akwai wannan abubuwa amma dai ga abin da malamai suka faɗa saboda haka idan makabarta akwai kaya akwai kaza da sauransu ka sa takalmin kai tafiyar ka da shi babu laifi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله